Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 7 ga watan Yuni na shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za a ji cewa kamfanonin ruwa da na wutar lantarki a kasar Ghana sun guduri aniyar kara kudin ruwa da na lantarki a kasar. To ko me jama'ar kasar ke cewa?
Yau gashi an ce zai kara kudin ruwa da kudin lantarki. Talakawa ana kuka, ana fama da shi. Yau kasar Ghana after Brady mutum ba kai ya kashe, yanzu ga shunga kare kare kuma da zuwa ai za kashe talakawa kenan.
Kama kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan kasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridin Nijar. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumal da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumal. Jiya Litinin, hukumomi a jihar Ondo ta Najeriya na gudanar da bincike akan ko wane ne ke da alhakin kai mummunan harin da aka kai kan majami'ar Katolika. Ba dai san takamaimai adadin waɗanda suka mutu a harin na ranar Lahadi da ta gabata ba a majami'ar Katolika ta San Francis ba. Mai magana da yawun ofishin gwamnatin jihar Ondo ya shaida kamfanin dillancin labaran Faransa cewa 'yan bindiga sun kashe mutane 21. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ambato wani likita a Ondo yana cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai 50. Asibitoci sun yi jinyar mutanen da suka jikkata a harin, yayin da masu aikin sa kai suka kaddamar da aikin karɓar jini don taimakawa waɗanda suka jikkata. Gwamnan Ondo Rotimi Okeredolu ya sha alwashin mayar da martani kan harin tare da bayar da umarnin sassauta tutoci domin karrama waɗanda abin ya shafa. Maharan sun kai harin ne a daidai lokacin da masu ibada ke taruwa a ranar Lahadin ta gabata, inda suka yi amfani da bindigogi da kuma ababen fashewa. Sojojin Ukraine da na Rasha sun gabza karamin fada akan titin Severodonetsk a jiya Litinin, inda kowane bangare ke iko da kusan rabin birnin mai masana'antu a gabashin Ukraine. Da alama adadin sojojin Rasha sun wuce na Ukraine, amma shugaba Vladimir Zelensky ya ce sojojin Ukraine suna da kowace irin dama don samun iko. Imanin nasa ya zo ne bayan da gwamnan yankin Luhansk Savi Haidai ya nuna cewa Ukraine ta yi ƙasa a gwiwa. Haida ya ce masu tsaron bayanmu sun yi nasarar kai farmaki na wani ɗan lokaci, sun kwato kusan rabin garin, amma yanzu lamarin ya ɗan ƙara dagule mana. Severodonetsk shi ne makasudin manufar Rasha ta mamaye yankin gabashin Donbas, shi ne birni mafi girma da ke hannun Ukraine a lardin Luhansk. Ɓangarorin biyu sun yi ƙirarin cewa sun yi ɓarna sosai wa junansu. Masana sha'anin tsaro sun fara gargaɗin shugabannin ƙasashen Afirka ta Yamma akan buƙatar janye takunkumin da aka kakaba wa ƙasar Mali bayan juyin mulkin da ya hanɓar da shugaba Ibrahim Boubacar Keita. Ci gaba da zartar da hukunci akan ƙasar ta Mali na iya mayar da hannun agogo baya a yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel, yayin da tuna matakin ya fara gasawa talakawa ukuba, kamar yadda za a ji a wannan tattaunawar da Solomon Barma ya yi da mai nazari akan sha'anin tsaro Abdulrahman Al-Qasim.
Ita ƙasar Malin didda rishin ladabin da take nunawa ga ƙasashen, ga ƙungiyoyin, ga ma ƙasashe makwabta, to gaskiya ta kai inda ya kamata a tausaya mata, a tausaya ma al'umma ta, saboda ka a azabci al'ummai saboda jiji da kai na hukumominta. Yau kana ga busa bayanai na sirri wanda suka tabbata, wanda za a gabatar da su a Majalisar Ɗinkin Duniya 13 ga wannan watan. Ƙasar a arewacin ƙasar, hukumomin ƙasar ba su kula kashi 10 cikin 100. Tsakiyar ƙasar abinda suke kula da shi kashi 21, gwamnatin ƙasar ke kula da shi. Kenan ita ƙasar ta kama hanya ta tarwacewa, ta lalacewa, kuma roshewarta kuma zai shahi kuma sauran ƙasashen duk da take iyaka da su. Kenan saboda haka a ba da dama waɗannan takunkuman a janye su, kuma a giddaya sharuɗa masu mahimmanci wanda ƙasar ɗau'an wa karhan a tilasta ta ta girmama ta. Idan ba haka ba, gaskiya akwai matsaloli ƙwarai wanda
kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. yayin da kasar Ghana ke fama da matsalar tsadar rayuwa da kuma faduwar darajar kuɗin ta CD sakamakon tabarbarewar tattalin arzikin kasar. Kamfanonin ruwa da na wutar lantarki sun kudura aniyar ƙara kuɗin ruwa da na wutar lantarkin, wanda hakan bai yi wa jama'ar kasar daɗi ba. Wakilin mu Hawwa Abdulkarim ta aiko mana da ƙarin bayani.
Kamfanin wutar lantarki na Ghana da kamfanin ruwa a Ghana sun bayyana cewar ƙaruwar farashin dala, hauhawan farashin kayayyaki, gurɓataccen yanayi da dai sauransu ya sa suka kudiri aniyar ƙarin kuɗin wutar lantarki kashi 148 da kuma kashi 344 na ruwa. Babban manijan gudanarwa daga kamfanin wutar lantarki a Ghana, ECG a takaice, Sylvia Noshi kenan, inda ta ce halin yanzu kamfanin ECG yana bukatar tallafin gaggawa, don haka suka tsara karin kuɗin. Manaja mai tsare-tsare da sa ido a tattalin arzikin kamfanin ruwa a Ghana, Seth Atiapa kenan, ya ce sun shirya shirin kara kuɗin ne saboda tsadar kaya da ake samarwa sakamakon gurɓatar yanayi da bashi da yi wa kamfanin katutu da hawan farashin kayayyaki da kuma faduwar darajar CD. Ya kuma yi amfani da wannan damar wajen wayar da kan jama'a da su guji gurɓata ruwa, domin ana shan wahala wajen samun kuɗaɗe da ake sayan sinadarai da ake sarkake ruwan da su. Jama'ar kasar Ghana dai ba su ji daɗin karin kuɗin ruwa da kuma na wutar lantarki ba.
Sunana Abbas Siza, abin da gwamnati da Ghana Water Company da Electricity Company of Ghana ba su da tausayi. Ni yanzu aikin da nake yi, albashin da nake ansa kowane wata nawa ne, amma mu tambaye kanmu mutanen Ghana, wannan titi-titin Ghana muke kallo guda nawa ne fitilun ma ke kunnuwa? Amma tun shekaru aro-aron ga duka, inda kawo mana light bill, ka ji wasu street light, muna biya, amma wannan kuɗin nan me ake yi da shi?
Sunana Aciba Jallo Suleiman. Gaskiya kare-karen da gwamnati zai yi da bai taimaka mana. Yau gashi an ce zai kara kuɗin ruwa da kuɗin lantarki. Talakawa ana kuka ana fama da shi. Yau kasar Ghana atta biredi mutum ba kai ya kase, yanzu ga shunga kare-kare kuma dai zo ai za ka kashe talakawa kenan. Gwamnatin kasar Ghana da shugabannin nan namu ya kamata a ji tausayin talakawa.
Sunana Muhammad Mahfuz Muhammad Bashir. Kuma kuɗin ruwa da nan lantarki abu ne da ke kawo wani matsala sabili da kumci da tsadar rayuwa da ake fuskanta a kasar nan. Wata sa'ilin sai kaga an kawo kuɗin ruwa da nan lantarki da zai sa mutum ya zaci cewa ko na kamfani ne, alhali na mutum ɗaya ne da iyalinsa. Kamata yayi gwamnati ta dubi lamarin.
Abdul Wadud ke magana. Karin kuɗin wuta da kuɗin ruwa wallahi yana sa mu cikin damuwa sosai. Yanzu ko in ce wuri yayi karfi sosai, kana sai da abu ba sai, masu sayan kuma na kuka kaman ba kuɗi, wallahi na su zo sosai. Karin kuɗin wuta da kuɗin ruwa kuma zai kara ba mu shiga cikin damuwa sosai. Muna hope gwamnati za su shi wani abu mai.
Hawa Abdulkarim Yofani a sashen Hausa na Murar Mukarga, Accra, Ghana.
A gaida Hawa Abdulkarim. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga sarfi da dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Sojoji biyu ne aka kashe jiya Litinin a yakin da suke yi da mayakan M23 a gabashin Congo, inji rundunar sojojin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. Tashin hankalin na baya-bayan nan a cikin wani da rikicin da ya barke yan makonnin da suka gabata, wanda kuma ya haifar da rashin jituwar diplomasiya da Rwanda. 'Yan tawaye sun yi lugudan wuta akan wani sansanin soja a arewacin Kivu, inda suka kashe sojoji biyu tare da raunata biyar. Congo dai na zargin kasar da ke makwabtaka da kasar da goyon bayan kungiyar M23, wanda Rwanda ta musanta. Wannan fadin ya biyo bayan farmaki da wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne daga kungiyar 'yan tawaye suka kai a wani kauye da ke makwabtaka da lardin Ituri a ranar Lahadin da ta gabata, wanda ya kashe akalla mutane 18, in ji majiyoyin cikin gida. Mayakan da ake kyautar da tun 'yan kungiyar Allied Democratic Force ADF ne sun kashe mazauna garin tare da kona gidaje a Otomaderi, in ji wani ganau da wani basarakin yankin da kuma wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yankin. Rundunar sojin Najeriya da ke arewa maso gabas ta shirinta na operation haɗin kai. Ta ce ta daƙile wani hari da mayakan kungiyar Boko Haram suka kai ga matafiya akan hanyar Maiduguri zuwa Damaturu bayan da suka samu bayanai. Rundunar dai ta samu nasarar kwace wasu manyan motoci da wasu makamai na mayakan. Kamar yadda Commander Rundunar Operation Haɗin Kai Major General Christopher Musa ya shida wakilin Haruna Dauda.
Tsakanin Minok ne da Jakana da safe abinda suke yi sai su samu inda hanya bai da kyau, inda mutane ba za su iya motoci ba za su iya wucewa da sauri ba, sai su zo su tare. Akwai ramukan da muka bude inda ba za su iya wucewa ba, amma sun samu sai suka fito kan hanya da gontrol guda hudu. Tamma da sauri muka samu information, muka aika yaran mu, jirgi ya tashi, sojoji kuma na kasa suka bi. Sun zo da gontrol guda hudu, dukkan su gontrol din mun gama da su. Daya mun gama da shi kurmus, uku kuma mun kama suna tare da mu da bindigogin su da komai su yana wurinmu yanzu. Sannan dama sun tare boss suka kwashi waɗansu, duk muka kama muka karɓi mutanen sun shiga mota ko ya wuce lafiya. A cikin motocin sun samu trailer kasan trailer don su ɗan parking, so suka same su suka banka ma abin nan kai din wuta. To amma duk mun kawo wata tanka ɗinmu da fire service suka zo suka kakkashe duk.
A gaida Haruna Dauda. Daga ƙarshe a yau Talata ne Sarki Philip na Belgium ya fara wata ziyara mai cike da tarihi a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, a yankin da kakanninsa suka zalunta, yayin da tashi-tashin hankula ke ƙara tashi a gabashin ƙasar. Ziyarar kwanaki shida bisa gayyatar da shugaba Félix Tshisekedi ya yi masa na da muhimmiyar ma'ana mai ƙarfi, wadda ke zuwa shekaru biyu bayan Philip ya bayyana wa shugaban Congo nadamarsa kan raunin da mulkin mallaka ya haddasa. Ziyarar, wadda ita ce ta farko da sarkin ya kai Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo tun bayan hawansa karagar mulki a shekarar 2013, an ba shi damar yin sulhu bayan ta'addanci da sauran cin zarafi da aka yi ƙarƙashin mulkin mallaka na Belgium. Tun da farko an shirya gudanar da ziyarar ne a watan Yuni shekarar 2020 don bikin cika shekaru 60 da samun 'yancin kai na Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, amma an mai da shi zuwa shekarar 2022 saboda barkewar annobar coronavirus.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a Jamhuriyar Nijar, kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma,
ka sha ake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yaushi ne, komai ya faɗa mana ƙarya ne, don mun san logar zambo ne, mai yin wannan la'anan ne.
Masu saurayi, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuri zan gabatar.
Tsawon kafa kaso Alaba, tsawon rashin asibiti a Alaba.
Magana da samun ruwan famfo a Alaba Rago babu shi, domin alamun shi ma babu shi. Ba kuma wata gwamnati ko wata hukuma ko wani dan majalisa ko ciyaman ko kansila na ward din ma da muke, wanda ya taba ma zuwa yayi mana wannan almarar.
Ai, za a yi mana notice din da ya kamata mu sani, ga inda za mu yi, ga za mu yi, har a hankali mu tashi mu koma wani wurin da za a ba mu zauna. Amma ba a ce sa TV saboda mu muna yan Arewa Hausawa.
Hausawa mazauna Lagos kenan dake hada hadarcin kayyar dabbobi a kasuwar Alaba Rago shekara da shekaru da suka shude a dakacin mu.
Wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina.
Masu ware kasuwar Alaba Rago wata hamshakiyar kasuwar cinikayyar dabbobi ce da Hausawa ‘yan asalin yankin arewacin Najeriya suka kafa a birnin Lagos kuma suke gudanar da hada-hadar kasuwanci a cikinta ɗimbin shekaru da suka shuɗe. Cikin shekaru da dama da suka gabata masu harkoki a wannan kasuwa na taka muhimmiyar rawa wajen samar da naman dabbobi da mazauna birnin Lagos ke bukata kamar naman shanu da tumaki da awaki da sauransu. Kazalika kasuwar na ba da gagarumar gudunmawa wajen ci gaban tattalin arzikin jihar Lagos la'akari da irin kuɗaɗen shiga da gwamnatin jihar da ma ƙananan hukumomin ta ke samu a kulle yaumin. To amma wani abin mamaki shine yadda hukumomi a matakai daban-daban na jihar Lagos suka yi watsi da wannan kasuwa da 'yan kasuwar ta fuskar samar da ababen more rayuwa kamar ruwa da lantarki da hanyoyi da kuma sha'anin tsaftar muhalli. Yayin da mazauna wannan kasuwa 'yan Arewa Hausawa zalla suka kwashe ɗimbin shekaru babu ababen kyautata yanayin kasuwanci duk kuwa da maƙudan kuɗaɗe da suke baiwa gwamnati a matsayin haraji. Yanzu haka abin da ke ci musu tuwa ƙwarya shine yunkurin da mahukuntan jihar ta Lagos ke yi na tashin su daga wannan kasuwa baki daya. Wakilinmu na Ibadan Hassan Umar Tambol ya ziyarci kasuwar ta Alaba Rago kuma ya tattauna da 'yan kasuwar da shugabanninsu ga kuma rahoton da ya hada a wannan fili.
Sani Dan Lima, ni mazauni Alaba. Gaskiya tarin jama'a irin na Alaba Rago a ce ba mu da alamar da za a yi mana gada ta shige da fice a nan Alaba. Gaskiya ba a yi mana daidai ba. In ka diba da kanka ka gani in mutum zai shigo Alaba ko zai fita sai ya yi da gaske.
To masu shiga da motoci fa?
To masu shiga da motoci ana shigowa da motoci amma dai ba irin yadda ake so ba. Amma dai duk wani babban mutum wanda yake kaiwa da kawowa yana ganin halin da ake ciki na maganar abin da yake faruwa game da hanyoyi a nan Alaba.
Sunana Adamu Dan Sadubuci, mazaunin Alaba Rago Okokomaiko Lagos.
A wannan unguwa ta ku ta Alaba kuna da ruwa?
Magana muna da ruwa ma ba domin ni rijiya irin wanda muke cewa haƙa da kanka ita ce wanda muke amfani da ita na ciyawa shayar da dabbobinmu da kuma mu kanmu wanka da sauran makamancin irin wannan.
Kana nufin ba a taba gina muku irin rijiya burtsatse ba ko kuma aka ba muku famfo a wannan unguwa ta Alaba?
A dai zuwa na Alaba a kuma sanin da nayi ban san kuma lokuta da suka wuce na baya ba. Tabbas ni ban taba gani ba ban kuma taba ji ba domin alamun shi ma babu shi ba kuma wata gwamnati ko wata hukuma ko wani dan majalisa ko ciyaman kai ko kansila na wata din ma da muke wanda ya taba ma zuwa yayi mana wannan almaran.
Yan siyasa na zuwa suna muku campaign yakin neman zabe cewa ku zabe su kun taba musu korafin cewa kuna da bukatu kamar na ruwa
barkatai ma dan hata kai ta kawo ma kunya muke tsakanin mu da su suna jin kunya mu kuma muna zare idanuwan mu sai sun ga mu domin me saboda rashin aikata irin abin da suke mana alƙawari ga kansa su mana alƙawari akan ruwa sai ka sa naira 20 zaka sai laida biyo wata kwaya daya.
Sunana Muhammad Sani Shinkari ni a mazaunin Alaba ne insha Allah. To ke wallahi a dai bako ne gare mu in akwai shi.
To idan mutum ya kamu da rashin lafiya ya kuke yi
sai mu tawaga akan shi asibitin kudi a matsayin tumen.
To wani lokaci ne ba ku da asibiti a wannan unguwa ta Alaba?
To tsawon kafa kasu Alaba tsawon rashin asibiti a Alaba.
To kun taba nema ga gwamnati?
Ana nema koyaushe ma tun da ana siyasa ga kuma 'yan siyasa ne kasu Alaba. Siyasa Alaba mai muhimmanci shi.
Sunana Mutar Musa Chairman na kungiyar Katsinawa da Daurawa na Ojo Local Gamma.
Kuna samun wutar lantarki a wannan unguwa ta Alaba?
To gaskiya samun wuta ba za mu ce ba ma samu ba amma domin Allah wuta muna samu ba kan lokaci ba saboda a takaice wani lokacin in aka ce maka lokacin da wata ya kare suka karbi kudin da ake biyan sa na wuta wani lokacin sai mu dau lokaci kafin mu samu wutar nan kuma wutar nan ma an same ta ba za ka fi minti 5 ba minti 10 wani lokacin ana kawo inda ka san flash na waya wallahi mu dai haka muke samun matsala wuta a nan kaso Alaba Rago.
Menene illar rashin wannan wuta gare ka?
Illar rashin wutar nan babbar matsala ce saboda mu kanmu abubuwan da muke saidawa talakawa na kasuwannin in babu wannan wuta matsala ce babba a gare mu saboda mutanen da duk za su zo su sai kaya su ainihin masu injinan ne wanda suke amfani da shi in za su nika maka in akwai wuta da bifi naira 500 ba za su iya cazaka a naira 1,500 za su ce diesel yayi tsada
a tattaunawar sa da Amurka a birnin Lagos sarkin kasuwar Alaban Rago yace
assalamu alaikum sunana Alhaji Umaru na Gwaggo Sakkwato sarkin kasuwar Alaban Rago bisa gaskiya matsalolin da muke da su suna dama salannu ne tun hil azal ana neman sai an raba mu da kasuwar nan tamu ta Alaban Rago wanda yake kasuwar nan ruwa ne zallanta mu muka cika ta da yashi da komi da komi muka debo muka gyara wallahi koda bulo guda da gwamnatin tarayya da ta state da local government ba wanda ya ba mu ko guda muka saka su wannan muka yara ta zauna
to ranka dade idan muka koma bangaren abubuwan more rayuwa irin su ruwa wutar lantarki da hanyoyi kuna da matsala game da wannan
matsalar wannan ai kowa san Alaban Rago akwai ta tunda muke da yanan so guda ta gamma tabbata ta kwashe mana gotan mu ba a taba yi mana honho ba ko guda wanda aka ce gashi nan Lagos ta taya mana domin ko kuma local government ta yi mana ko wani ci a mana local government ko wani dan majalisa yazo yayin mana shi mutanen Alaban Rago duk dimbin kuri'a da muke ba su wallahi ba ta mana ko guda ga hanyar mu nan ta hai shekara 9 ko duci guda ba zo mana ba kaga ko ashe wannan matsalar su bale a ce wai dabbobin mu za su tsaro mu za mu nemi ruwa mu ba su domin duk inda muke nan dole mu nemi dabba ba ta yi babu ruwa
kamar gwamnati ba ta yi muku honho ba
ina gaya maka da Lagos state ta da government da wani dan majalisa da wani local government chairman babu wani wanda ya taba kawo mana gudunmuwa taimakon komai a nan Alaba mu ne muke taimako maka mu kanmu da kanmu
to kun taba nema ga gwamnati
ba daya ba biyu ba uku ba hudu ba hasali ma in baka sani ba ba a yi wata guda muka zauna da gwamna akan magana cewa za a yi gyaran kasuwar nan tamu muka ce to shi hakuri mutanen mu yawanci sun tafi gida wurin azumi wasu sun je maka su je umra su dawo idan suka dawo za mu sake zama da mu gaya ma gwamna ga abinda muka yi ga abinda muka yi sannan wace hanya za mu bi amma duk da haka yau sai gashi an dauko muna wai notice an ce wai sati biyu an ba mu mu kwashi kayan mu daga cikin kasuwa a Alaban Rago
idan ku kwashi gwamnati ta ba ku wani wurin da za ku kai kayan ku
to mun zauna da su ba zai ba mu wuri babu inda muka zauna sai muna ga wurin da aka ce mu zauna kuma in ma an ba mu shin za a yi mana gine-gine mu ne ko ko shin kuɗi gwamnati za ta ba mu je mu gyara ai za a yi mana notice inda ya kamata mu sani ga inda za mu yi ga za mu yi ha a hankalin mu tashi mu koma wani wuri wanda za a ba mu zauna amma ba a ce sati biyu saboda mu muna yan arewa Hausawa
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama
Shugaban karamar hukumar Ibba a jihar Lagos, Abalola Isa Abila ya ce rashin ababen more rayuwa a kasuwar Alaban Rago yana damun su musamman hanyar Alaban Rago zuwa Alaba International. Ya ce suna jiran umarnin gwamnan jihar Lagos ne su fara samar da abubuwan jin daɗin rayuwa a Alaban Rago.
Fala kyauta da fatan mahukuntan jihar ta Lagos za su yi adalci ga waɗannan 'yan kasuwa domin al'amura su ci gaba da gudana kamar yadda ya kamata. Masu tsare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Hassan Umaru Tambuwal, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Mumini Barma zai kawo mana sharhin jaridin Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa Firaministan Luxembourg Xavier Bettel ya gudanar da rangadi a Niger a ranakun Lahadi da jiya Litinin inda suka tattauna da shugaban kasa Mohamed Bazoum akan hulɗar diplomasiyyar sama da shekaru 30 ɗin da ke tsakanin kasashen biyu. Kimanin miliyan 70 na euro ne Luxembourg ta kashe a Niger da nufin inganta fannin ilimi ba idan wasu miliyoyi 54 ɗin da kasar ta zuba a sha'anin koyar da sana'o'in hannu. Jaridar ta ce Prime Minister ya ziyarci gundumar Walam inda ya gana da 'yan gudun hijirar cikin gida. Ya kuma yi alƙawarin ci gaba da tallafawa Nijar don ba ta ƙwarin gwiwa a ayyukan kula da mutanen da tashin hankali ya tilasta wa ficewa daga matsugunansu. Jaridar Air Info na cewa ya kamata hukumomin Nijar su yi koyi da takwarorinsu na ƙasar Chadi bayan da shugaba Muhammad Idris Deby ya ba da umarnin rufe mahaƙar zinaren kuri bugudi, inda bayanai ke nunin galibin mutanen da ke wannan mahaƙa na ɗauke da manyan bindigogi. Wannan na matsayin wani matakin share fagen kafa wata barikin soja a tsakiyar kwarin na mahaƙar kuri bugudi, inda a halin da ake ciki komai na iya faruwa. Jaridar ta ce muddin Nijar ba ta gaggauta ɗaukan matakai ba, za ta yi waɗannan mutane su mamaye illahirin mahaƙar da ke arewacin ƙasar, wanda kuma ka iya zama babbar barazana ga sha'anin tsaro. Jaridar Levanaman na cewa ƙungiyoyin malaman makaranta sun bayyana damuwa a game da halin da aka shiga a makarantun boko, bayan da rahotanni suka yi nuni akan yadda ake tarar da malamai har makaranta don cin zarafinsu, inda suke shan duka daga ɗalibai ko iyayen yara ko daga wajen wasu kangararrun unguwa, har ma da kisan kai, lamarin da suka danganta da yawaitar amfani da miyagun ƙwayoyi a makarantun boko. Jaridar ta ce ƙungiyoyin malaman sun ce muddin aka ci gaba da tafiya a haka, sha'anin ilimi na iya ƙara lalacewa a Nijar, saboda haka suka buƙaci hukumomin ilimi su ɗauki matakin samar da tsaro don kare malaman makaranta daga barazanar da suke fuskanta. Muƙarƙare da jaridar La Rue de l'Histoire da ke cewa hukumomin Nijar sun bayyana shirin gudanar da babban taro a ranakun 13 da 14 ga watan Yuni, wanda zai haɗa masu ruwa da tsaki domin tantauna batutuwan da suka shafi matsalar wutar daji. Jaridar ta ce a yayin wannan zama mahalartan za su lalubo hanyoyin magance matsalar wutar daji, kamar yadda aka sanar a taron majalisar ministoci na baya-bayan nan. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Toma Dalla a gaida Sule. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
Jiya Litinin, hukumomi a jihar Ondo ta Najeriya na gudanar da bincike akan ko wane ne ke da alhakin kai mummunan harin da aka kai kan majami'ar Katolika. Ba a dai san takamaimai adadin waɗanda suka mutu a harin na ranar Lahadi da ta gabata ba a majami'ar Katolika ta San Francis ba. Mai magana da yawun ofishin gwamnatin jihar Ondo ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa 'yan bindiga sun kashe mutane 21. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ambato wani likita a Ondo yana cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai 50. Sojojin Ukraine da na Rasha sun gabza ƙaramin faɗa akan titunan Severodonetsk a jiya Litinin, inda kowane bangare ke iko da kusan rabin birnin mai masana'antu a gabashin Ukraine. Da alama adadin sojojin Rasha sun wuce na Ukraine, amma shugaba Vladimir Zelensky ya ce sojojin Ukraine suna da kowace irin dama don samun iko. Imanin nasa ya zo ne bayan da gwamnan yankin Luhansk, Savi Haidai, ya nuna cewa Ukraine ta yi ƙasa a gwiwa. Haidai ya ce masu tsaron bayanmu sun yi nasarar kai farmaki na wani ɗan lokaci, sun kwato kusan rabin garin, amma yanzu lamarin ya ɗan ƙara dagule mana. Masana sha'anin tsaro sun fara gargaɗin shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma akan buƙatar janye takunkumin da aka ƙaƙaba wa ƙasar Mali bayan juyin mulkin da ya hanɓar da shugaba Ibrahim Boubacar Keita. Ci gaba da zartar da hukunci akan ƙasar ta Mali na iya mayar da hannun agogo baya a yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel, yayin da tuna matakin ya fara gasawa talakawa Ukuba.
To masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abo da ya haɗa shirin da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballake, sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.